بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Lahadi, wadda ita ce safiyar 16 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1441, wanda ya dace da ranar 7 ga watan June shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 10 cikin jerin gidan darussa daga littafin Sharafu Ashab al-Hadith, wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rasu ne a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muna amfani da nuskar ta Abu Abdurrahman Mahmud, wanda yayi tahzibin ta. Zamu tashi inda mallam yace خامساً بابي نبير سادساً بابي نشدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، طوبى فطوبى للغرباء. بياني أكون وانا حديثي نمان زان الله صلى الله عليه وسلم وانا نبي كيشوا بدأ الإسلام غريبا مسلم تيافارا مزايم وانا أبو باقو وانا بأصاب غنيبا وسيعود غريبا كما زي ساك جويا ويقوما باقو فطوبى للغرباء. Alherin Allah ya kai ga masu bin addinin musulunci a sa'ad da zai zama ana kallon shi a matsayin wani abu bako. An Abi Huraira ta kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama: innal islama bada'a ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa: innal islama bada'a ghariban, lalle shi musulunci ya fara ne a matsayin bako, wasa ya udu ghariba kuma zai koma ya zama bako ha ila yau. Fatuba lil ghuraba, alherin Allah ya kai ga baki. Wan Kathir ibn Abdullah ibn an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Daga Kathir an Abdullah, daga babansa, daga kakansa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace: innal islama bada'a ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Wannan ma irin wacce riwaya ce keke da keke, sai dai akwai ƙari da ya cire a ƙarshen ta wanda bai inganta ba. Shine cewa kila ya rasulullah, ya rasulullah, aka ce ya manzon Allah. Wannan ya cikin sunan ta al-Imam Ibnu Majah: ya rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa man al-ghuraba, su wane ne? Yace: alladhina yuhyuna sunnati min ba'di, wanda za su dinga raye sunnata a baya na, wa yu'allimunaha ibadallah, za su dinga ainihin wato karantar da ita ga bayin Allah. Wannan ƙari a Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin ya ishara zuwa ga rashin ingancin sa, don haka sai malamin ya cire shi a duba lamba ta 273 na as-sahiha. To sai kuma ya sake cewa: wa an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama: innal islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a, lalle musulunci ya fara matsayin bako kuma zai koma ya juya ya zama bako kamar yadda ya fara. To anan ma akwai abin da ya cire, shine kila ya Rasulullah, wa man al-ghuraba, su wane ne baki din? Qala an-nuzza'u min al-qaba'il, wasu wanda suke ɗan kaɗan haka, ɗan afincina daga cikin ƙabilu. Wannan ma ta saba wa sharaɗin inganci da haka aka share ta. Asalin riwaya tana cikin sunan ta al-Imam Ibn Majah al-Qazwini rahmatullahi alayhi. Qala Abdan hum ashabul hadith al-awail, Abdan yace su ne malaman hadithi na farko, su ne al-ghuraba. To wannan shine abubuwan da malam ya kawo a wannan babi. Akwai maganganu da suke da dan tsayi, amma zamu takaita su kware da gaske insha Allah. Na farko, bayani akan bada'a. Lafazin bada'a yana zuwa ne a matsayin watan kamar da al-Imam Abul Abbas al-Qurtubi ya bayyana a cikin al-Mufhim, lima ashkala min talkhisi Muslim. Haka kuma zaka samu wasu bayanai masu kama da haka a littafin Mir'atul Mafatih ta Mubarak Furi, cewa bada'a haka yazo da hamza a riwaya. Kuma mun sani cewa lafazin bada'a yana zuwa ne dan yana ta'adda zuwa ga maf'uli kamar fadin Allah kama bada'na awwal khalqin da kuma undur kaifa bada Allahu al-khalqa da haka sai Qurtubi yake cewa da haka akwai iskali anan sai dai in za a bashi ma'anan fara domin in ka kalla da kyau bada al-islamu bai da maf'ulu ne to sai da ce fara al-islamu ko nasha al-islamu ko a ce ibtada al-islamu kamar da haka ce naqala intaqala haka ire-iren su ko kuma a bashi ma'anar wato bada'a a ce ada abinda yasa aka ce bada'a saboda a ƙarshe an ce wasa ya'udu gariba to tsakanin bada'a da ada akwai mujanasa da haka aka amfani da bada'a sannan yace wasu malaman su inji al-Qurtubi sun yi kokarin su ce a bada ne da alif mara alhamza yace amma dai a wajen riwaya bai tabbata ba wallahu alam to wannan kenan sannan ahlul gurba idan aka ce garib asalin shi al-gurbatu hiyal bu'd nisa ko kuma al-wahsha wani abu wanda ba a saba gani ba wani abu wanda yake strange ko kuma abu wanda yake yana wani distance yana wani nesa wanda ba a riska shi ko ba a ganin sa shi ake cewa al-garib to anan yana nufin abinda ya faru a aikace musulunci da ya fara farko wani abu ne ba a saba ganin shi ba a saba jin shi ba kowa yana ta mamaki sai ɗaiɗai ne suke shiga sannan kuma da suka shiga suka fuskanci matsaloli sai da suka tattare wuri ɗaya suka yi ƙaura suka baggari suka koma wani wuri suka taru daga baya kuma abin ya zo ya farin jini kowa ya shiga afwajan aka yi ta shiga har kowa ya sallama bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka mutane suke ta tururuwa zuwa Madina don su ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ga sahabbai su riwaya a gunta bai ai su ga asar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu da muke rayuwa to kuma ana nan kuma musulunci zai zo ya zama yayi kasa har an neme shi an rasa da ka badal islamu gariban abinda take nufi kenan ha ila yau ya ƙara fada shi Qurtubi a cikin ikmalul mu'lim yake cewa zahirul hadith al-umum wannan hadisi zahirin sa ya game ne wa anna al-islamu bada'a fi ahadin minan nas cewa musulunci ya fara ne da ɗaiɗaikun mutane wa killa ɗan kaɗan sun mantashara sannan ya yaɗu wa zahara ya zama ya fito fili summa sayalhaquhu naqsu sannan kuma daga baya zai samu tawaya wal ikhtilafu da sabani da za a ta yi a cikin addinin hatta la yabqa aidan illa fi ahadin wa qillatin ghariban kama bada haka sai a wayi gari kuma ya koma ya zama dan kadan kamar yadda ya fara zai koma a iya wannan wurin da ya faru asali shine Madina din kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato wa huwa ya'ziru ko ya'dhuru ana ya'rizu aw ya'ruzu ana karantawa da ya'ri shine afsa ko kuma ya'ruzu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi hujriha zai koma ya na ɗaiɗaye tsakankanin masallatan guda biyu ma'ana tsakanin Makka da Madina kamar yadda maciji yake na ɗaiɗayewa ta koma cikin raminta zai daukan kuma waɗanda ake nufi da al-ghuraba a ce to muhajirai kenan ake nufi saboda sun bar garuruwan su sun zama a wani gari baki ko kuma ana nufin zai zama gari saboda yawan matsaloli da za su faru ga musulmai mihinoni da jarabawai da al'ummar musulmi za su gamu da su al-imam al-auza'i rahmatullahi alayhi ya fassara wannan wuri da cewa innahu la yadhhabu al-islam walakin yadhhabu ahlu sunnah abinda yake nufi da gurba ba wai za a nemi musulunci a rasa bane ahlu gurba sune za su zama wato ahlu sunnah sune babu su kuma wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala game da halittunsa game da ahlul haqq waɗanda kullun ahlul batil suke zama sun fi su yawa ko suna nufin su da sharri kamar da Allah yake cewa kuma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin da kuma irin fadin sa wa qalilun min ibadi ash-shakur hadithin kar mu je da nisa babban hadisi ne yan uwa masu albarka daga cikin alamun nubuwa ne alam ne min alamin nubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abin da zai faru kuma yana faruwa ana gani sannan yana nuni zuwa ga falalar Madina da darajarta da kuma cewa Madina za ta kubuta daga duk wata bid'a da za ta faru domin za ta zama tun farkon al'amari tana kan tafarki mai kyau kuma har ƙarshe addinin mai kyau zai takaito a garin sannan al'amarin addini farkon shi da ƙarshen sa duka yana da alaka da Madinatul Rasul sallallahu alaihi wa sallama al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali littafi guda yayin dan sharhin wannan hadisi juz'i sananne da ake cewa kashfu hali ahli al-gurba namanta farkon sunan littafin fi kashfi hali ahli al-gurba akwai kuma al-Imam Ash-Shatibi a muqaddimar littafin shi na al-Itisam shi ma ya tattauna akan wasu mas'aloli da suke da alaka da wannan hadisi to idan muka kalli lafazin quba kafin nan tukuna takhrijin hadisin malamai sun yi magana akan cewa hadisin nan ya kai matsayin mutawatir saboda sahabban da suka ruwaito shi akalla an samu sahabbai wajen guda 12 wadanda suka ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabi Abu Huraira wanda an kawo ruwayar shi anan daga wanda Muslim ya fitar da ita akwai al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Ibn Majah sun fitar da riwaya daga Ibn Mas'ud hakanan al-Imam Abu Amr al-Dani ma ya fitar da ita a cikin As-Sunan al-Warida fil Fitan al-Imam Ahmad ibn Hanbal har ila yau ya fitar da riwaya daga Sa'd dan Abu Waqqas da kuma haka Muhammad ibn Sa'd dan Abu Waqqas sai kuma riwayar Abdullah dan Amr dan As wadda al-Imam Ahmad ya fitar da ita ila yau da kuma al-Imam At-Tabarani shi ma ya fitar da ita al-Imam Abu Bakr al-Ajurri shi ma ya fitar haka Abu Nu'aymin ya fitar da riwaya daga Abdurrahman dan Sina a cikin mujamus sahaba al-Imam At-Tirmidhi ya fitar da riwayar Muhammad ibn Abdullah al-Muzani haka al-Imam At-Tahawi a cikin Mushkil al-Athar ya fitar da riwayar Anas dan Malik haka nan al-Kalabazi a cikin Ma'ani al-Akhbar shi ma ya fitar da riwayar Anas dan Malik al-Imam At-Tabarani haka ya fitar da riwaya ta Jabir dan Abdullah da Sa'd da Salu dan Sa'd bin Sa'idi a cikin Mujamul Awsat kuma ya fitar da riwayar can ta Abu Sa'id shi kuma Bazzar ya fitar da wacce riwaya ta Abdullah dan Umar haka al-Imam Bakar bin Shaybani a cikin Al-Ahad wal Masani ya fitar da riwayar Malik ibn Marara ar-Rahawi duk waɗannan sahabban kalisa fa sahabbai ne wajen guda 12 dukkanin sun ruwaito wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lafuzar daban-daban wasu sun tabbata wasu ba su tabbata ba a bisa dirasa ta isnadoji to amma tunda ya kai matsayin mutawatiri babu iskali akai insha Allah wannan kenan lafazin tuba da muka fara magana akan shi yana zuwa da ma'anoni mabambanta wazanin shi shine fa'ala akan ce tuba akan kuma ce tuba ka ma'anar tuba kamar da Allah ya ce tuba lahum wa husnu ma'ab abinda yake nufi farah wa qurratu ayn wa husna ko gibta ko karama ko khair duka ana fassara wannan na'am to riwayar da shi ya kawo anan shi al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi ya kawo wannan riwaya ta Abdullah dan Kafir ta Kafir dan Abdullah wanda tana cikin sunan ta Abu Dawud da Tirmidhi Abdullah dan Kafir daga babansa shine Abdullah Kafir dan Abdullah Amin daga baban shi Abdullah dan Amr dan Auf shi kuma daga kakansa kenan shine bai zama Amr dan Auf wanda Amr dan Auf kuma sahabi ne duk da yake mutum biyu ne masu irin wannan sunan akwai Amr dan Auf al-Muzani shine wanda ake shine wannan akwai kuma Amr dan Auf al-Ansari wani badari ne wanda ya da riwaya a cikin kutubu sita in banda sunan ta Imam Abu Dawud a cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Sa'ida Ibn Majah duka sun fitar da hadisin sa wanda bai fitar ba kawai shine al-Imam al-Hafiz Abu Dawud at-Tayalisi rahmatullahi ala al-jami. To baya ga wannan kuma sai batu akan cewa baya ga wannan Ibn Qayyim ya a cikin littafin shi Madarijus Salikin yayi magana akan wannan hadisi, yayi mai mishi babi na musamman babul ghurba, babul ghurba a inda yayi maganganu masu tsayi kuma ya ambaci gurba iri uku ce. Akwai gurbatu ahlillahi wa ahli rasulihi sallallahu alaihi wasallama bainal khalq, irin wannan gurba ta mazaje wadanda suke ahlullah da kuma ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutanen kirki masu bin addini masu bin gaskiya. Yace wanda ana iya samun su a wani wuri, ba a same su a wani wuri ba, yana suna iya zama fi makanin duna makanin wa fi waqtin duna waqtin wa fi qaumin duna qaumin, ana iya samun su a wani wuri ya zama a wani wuri babu su, ana iya samun su a wani zamanin kuma babu su, ana iya samun su a wani garin babu su. Wannan su ne gurba wadda musulunci ya yabo a kanta kamar yadda aka ji waɗannan hadisai. Sannan akwai kuma gurba wadda ke mazmuma, ita ce gurbatu ahlil fujur baina ahlil haqq, a samu mutanen banza suna jin gurba, wato ƴan kaɗan ne su a cikin mutanen kirki da aka ba sa iya sakewa su yi aikin banza, suna jin tsoro saboda ana musu inkari, an sa ido, an hana su sakewa su yi abin da suke so. Wannan ba gurba ce a bayyabo ba. Sannan kuma akwai gurba wadda la tuhmadu wa la tuzam, wadda ba a yabanta ko a zarge ta da mujarradinta, ita ce gurba anil awtan, baƙunta daga barin gida, mutum ya tafiya kamar da dukkanin yace kamar da dukkanin mutane a duniyar nan a matsayin guraba suke. Kamar da Abdullahi Umar yake faɗa cikin hadisin sa, kun fi duniya ka annaka gharibun, a cikin hadisin da ya rutu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan gurba ce wadda ita mujarradinta ba abin yabo ce ko abin suka ba, sai an yi amfani da wasu itibarat sannan za a yi ainihin wato yabo ko suka akanta. Shi ma Ibn Taymiya a cikin littafin Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naqal cikin juz'in sa na 4 da kuma cikin Majmu'ul Fatawa a cikin mujalladi na 18 ya tattauna akan wannan hadisi da abin da ke cikin sa da makamantansu. Da haka su ahlul Islam kamar yadda Ibn Qayyim yake fada, sune suke kasancewa, yace ahlul islami ghuraba'u fin nas, masu bin musulunci zaka ga sun kasance tamkar baki a tsakankanin sauran mutane. Idan musulmi ya je wani wuri da babu musulmai, yana sallah ko yana wata ibada, sai ai ta mamaki wani irin addini ne wannan yake. Yace wal mu'minuna ghuraba'u fil muslimina, wanda ya taka matakin imani shi kuma sai zama gurbarsa a tsakankanin musulmai ƴan uwansa. Sauran musulmai gama gari suna mamumini kallon wani dan wanda ya kawo bakon abu wanda ba a gane kanshi ba, dan yana yin wasu abubuwa da su ba sa yi, yana yin taka tsantsan, yana kula da addini, yana tsayi da sallah, ya tsayi da gemu, yana sanyawa iyalansa sutura wadda take irin ta shari'a, yana azumi, yana kaza. To sai ai ta mamaki, baya cin haram, baya cin riba, baya yin zina, sai sauran musulmai da suke fadawa cikin waɗannan laifuffuka da kurakurai da sakaci, sai su ta mamakin sa, shi ma ya zama garibi a zankanin su. Wa ahlul ilmi ghuraba'u fil mu'minin, yace sai su kuma masu ilimi a tsakankanin mu'minai, su kuma sai su zama su ma ghuraba, wato wanda kuma ya kama tafarkin neman ilimi. Sauran da ba sa tafarkin neman ilimi sai su dinga ganin wannan ya fi matsa, ya zaki, me yake yi ne, abin da yake yi ne daban da irin abin da suke yi. Wa ahlul sunna ghuraba bain ahlil ilm, sannan a cikin ma masu aiki da tafarkin ilimin, sai kuma kaga waɗanda suka yi ruko da sunna su kuma sun bambanta da sauran, su ma sun zama daban. To haka dai, haka dai, to su wai ahlul sunna sai yake cewa su ne waɗanda sune alladhina yumayyizunaha anil bid'i wal ahwa, sune waɗanda suke tantance sunna, suke daukan ta su bar bid'o'i da soyayen zuciya. Wadda'una ilaiha, masu kira izuwa ga sunna, wasabiruna ala adhal mukhalifina, suke kuma hakuri da cutarwan masu saba musu akan sunna din wannan ya daga cikin sifat na ahlus sunna farko tukuna ya zama duk abin da zaka yi sai ka tantance meye daidai meye ba daidai ba meye sunna meye bid'a meye san zuciya meye abin da shari'a ta tanada sai zama kana kirdadan abin da ya tabbata kana bibiyan abin da shari'a ta tabbatar su kake aikatawa su kake lazimta gurgurdan hali sannan kana guje ma san zuciyarka da san zuciyar wanda kake kauna kana guje ma abin da yake bid'o'i ne kirkirarru kana yaƙasu sannan kuma kana kokarin kira izuwa gaban sunna din kira izuwa ga barin bid'a kira izuwa ga watsi da san zuciya kira izuwa ga watsi da kungiyanci da raba kan jama'a da fitintunu da rigingimu da makamantansu sannan kuma kana hakuri akan abin da zai biyo bayan na cutarwa daga masu saba maka mana wanda suke saba maka ba za ka biye musu kai ma ka cutar da su ko ka zage su ko ka musu batanci ko ka la'ance su ko ka mai musu da irin jafa'i da suka mayar duk wannan ya saba asalin tafarkin ahlus sunna jama'a da haka ya kamata mu kula da wannan duk wanda yake yin wannan to insha Allahu ahlus sunna ne koda ko bai kira kanshi da suna ahlus sunna ba koda kuma wasu ba su yadda shi ahlus sunna bane to ahlus sunna ne shi wannan bil idafa ila ya kasance masdarin talaqqi din sa a ina yake dauko waɗannan abubuwan da yake kira da suna sunna shine a cikin alqur'ani da sunna da fassara malaman farko cikin mutanen kirki sahabbai da tabi'ai da na bayan su as-salafus salih yanzu yana daukowa ne daga tushen da yake shine malamai suka ijma'i akan shine tabbatacce daga hadisai ingantattu daga asar na sahabbai da tabi'ai daga karantawa ta malaman farko malamai cikin sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina da waɗanda suka bi irin salo da take-take da tsare-tsaren waɗancan to wannan ya zama ahlus sunna waɗannan zaka gansu kaɗan ne kuma a cikin mutane ana musu kallon wasu daban wanda suka fandarewa abinda aka saba gani kamar yadda a cikin duniya ana kallon musulmai daban a cikin musulmai ana kallon mu'minai daban a cikin mu'minai ana kallon dalibai da masu harkar ilimi daban a cikin masu harkar ilimi waɗanda suke bin sunna ba ilimin kadai suke ba suna bin sunna su ma ana kallon su daban haka dai haka dai haka dai Allah ubangiji ya samu dace to shine sai ya ce qala abdanu abdanu alqadi wanda yake riwaya daga ibnu abi shayba kamar yadda yake cikin isnadin shi wannan malami al-khatib yace hum ashabul hadith al-awail waɗannan sune malaman hadisi na farko su ake nufi da ainihin wato abin nan al-ghuraba bana yanzu duk waɗannan maganganun da muke shi al-khatib ya kawo wannan hadisi ne a wannan littafi nashi dan nuni izuwa ga falala da darajar malaman hadisi masu harka hadisi malamai da daliban hadisi da aka fassara da wannan magana ta Abdan cewa hum ahlul hadith al-awail sune masu bin tafarkin hadisi tun can farko wato tun zamanin farko waɗanda suka bi tafarkin hadisi sune ake wa kallon goraba da aka hadisin baya ga abin da ke cikin shi na waccan falala ta Madina da nuni izuwa ga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar wato bada labarin abin da zai zo anan gaba da Allah ya gaya masa da nuni izuwa ga cewa imani zai zo ya taru ya tattaru a Madina bayan ya yadu da nuni izuwa ga cewa musulmai za su fuskanci jarabawa iri daban-daban to hadisin yana ishara izuwa ga falalar waɗanda za su jajirce akan bin gaskiya da bin daidai musamman a lokacin da ake samun rigingimu da fitintun da rubuwa kai to su waye aka sani da wannan irin jajircewa sune ahlul hadith malaman hadisi masu bin tafarkin malaman hadisi alherin Allah ya kai gare su idan aka ce malaman hadisi jama'a ba wasu ake ne ba illa dai malaman da kowa ya sani cewa tafarkin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bi tun daga cikin tabi'ai da na bayan su da masu sahabbai dukkanin su harka hadisi suke babu wani a cikin sahabbai wanda za a ce ya fandare shi baya bin hadisi baya bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ana samun waɗanda suka shahara cewa sun karantar da hadisan irin al-mukthiruna min as-sahaba su Abu Bakr amin sorry su Abu Huraira su Aisha su Abdullahi dan Umar su Abdullahi dan Abbas su Jabiru da Anas da ainihin Abu Sa'idin waɗannan to su sun fi kowa shahara ne akan saboda sun yi tsawon shekaru sun karantar sun yi dalibai da yawa labari ya kai ko ina akan cewa sun yi malanta sun karanta sannan a cikin tabi'ai aka samu kuma malamai da suka jajirce su Qatada su Sa'id ibn Musayyib su Amru dan Dinar da makamantansu su al-A'mash daga cikin kananan su da makamantansu sannan na bayan su aka ba ka samu atba'ut tabi'ina irin tunda kansu Abu Hanifa su Maliku su Sufyan dan Uyayna su Sufyan ats-Tsauri su Abdurrahman al-Awza'i su Nafi'u wanda shi tabi'i ne Maula ibn Umar kenan da makamantansu su ma suka jajirce akan wannan tafarki suka ci gaba da biyarsa hakanan na bayan su Shafi'i da dabakarsa hakanan na bayan su har zuwa ainihin wannan zamani da muke rayuwa zaka ga kowane zamani ana samun malamai da suke jajircewa akan tafarkin karantar da sunna wadannan su ne Al-Imam Adh-Dhahabi yake mustarjama a cikin Tazkiyatul Huffaz wato malaman hadisi gwarazan malaman hadisi shahararru duk da ba wai istigraqin su bane wadannan malaman su ne masu bin tafarkin hadisi suna karantar da ilimin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tattarata suna mata hidima suna tace ta suna sharhinta suna kare ta daga duk wani wato kokarin da wani dan bid'a ko batacce ko masoyin zuciya ke yi ne ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikas ana ci musu alal hadith ne dan atan a bambance su da kowa ba wai dan baro su da alqurani ba saboda duriya akan alqurani su suna aiki da hadisi domin wanda zai ce zai aiki da alqurani kadai ba ruwan shi da hadisi wannan bata ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara iba ba a san masu irin wannan bata wanda zasu ce babu ruwan su da hadisi amma shi mai hadisi dama bai taba cewa ba ruwan shi da alqurani ba ya hada abubuwan biyu ne yana aiki da su yana tabbatar da su a matsayin wato abinda shari'a ta tabbatar ba tare da ya kyamaci tsaya daga cikin su ko ya kibin daya daga ciki ba ina fata mun gane wannan daga ahlul hadisi sune a takeice ake nufi da wannan dama kuma littafin dukan shi yazo ne dan bayani akan daraja da falalar su sharafu ashabul hadis falala da daraja ta malaman hadisi Allah ungi subhanahu wa ta'ala ya saka musu alkhairi alirin Allah ya kai gare su to daga baya sai malaman hadisi suka tursa su zuwa ga su dinga rubuta aqidojin su to shine zaka ga aqidatu salaf wa ashabul hadis ko as-sunna kamar da suke kiranta ko ash-shari'a da makamantan suka rubuta da tafai da dama akan irin wannan tafarkin wanda a ciki zasu sukan yi bayanin abinda yake khulasa na tafarkin da suke bi wanda dai shine wannan tafarkin da muka wasafa a jumlace cewa aiki da sunna gujewa bid'a yada sunna hakuri akan abinda zai biyo baya na cutarwa domin yada sunna din da kuma wato bambance tafarkin su daga na ƴan bid'a ƴan bid'a nan sawa'un khawarija ne ko mu'tazila ko shi'a rafida ko murji'a ko qadariyya ko jabariyya da duk sauran nau'o'in ƴan bid'a waɗanda suka saba wa tafarkin ahlus sunna a wajen karrara aqida ko dai aqida ta shafi Allah da dayan tashi da siffofinsa ko abin da ya shafi imani da gaibu ko abin da ya shafi matsayin alqur'ani ko abin da ya shafi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayinsa ko abin da ya shafi wasu abubuwa na tamyizi tsakanin ahlus sunna da waɗanda ba su ba ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa ainihin wato mu dace to wannan kenan insha Allah to sai mu je gaba inda malai yake cewa sabi'an na bakwai qauluhu sallallahu alaihi wasallama sataftariqu ummati ala nayfin wa sab'ina firqa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sataftariqu ummati al'umma ta za su rarrabu ala nayfin zuwa ga wani abu nayf sama da aka ce nayf shine wato duk abin da ya dauru akan abu wato kamar yadda bawashi zai ce 20 da wani abu akan ce nayif kuma akan ce nayif nayif ko dai bitakhfif ko bitashdid duk abin da yake wato ya wuce misali 11 12 har zuwa 19 to sunan shi nayyif ana iya cewa kuma bid'a shi kuma daga 13 14 15 16 amma tun daga 11 ana iya ce mishi nayyif to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yace za a samu firqa kungiyoyi da za su rarrabu a musulunci har guda watin 70 da wani abu 70 da wani abu yace dukkanin su kungiyoyi ne akan bata in banda kwaya daya to wannan shine abin da zamu darasi akan shi amma sai a karatu na gaba insha Allah duk da yake ba mu kai asalin mintunan da ya kamata mu yi ba muka yi minti 45 ne amma wani dalili yasa zamu saurara anan dan mu tashi kan gaba insha Allah idan mun zo magana akan babi na 7 shine sataftariqu ummati ala nayfin wa 70 firqa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.